بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته munagodiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin FMC Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 3 ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 17 ga watan 11 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna bayani dangane da yadda aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi mun karanta nassi da yazo cikin sahihul bukhari da muslim wadda aka samo daga ummuna aisha Allah yarda da ita da take bayani cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa kogon hira muka ce kogon hira yana nan a hanyar wanda zai je mina in ya fito daga makka hannun hagunsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je ya killace kansa cikin wannan kogo yana ibada har zuwa lokacin da mala'ika jibrilu ya zo gare shi cikin wannan kogo ya ce masa yayi karatu ya ce shi ba mai karatu ba ne saboda ya fito daga cikin al'ummar da ba su iya karatu ba kuma ba su iya rubutu ba wato ummiyai kenan to anan mala'ika jibrilu alaihi salam ya matsa annabi hassan uku a na ƙarshe aka saukar masa da ayoyi guda 5 na farkon suratul alaq اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم wadannan ayoyi guda 5 aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sune farkon abunda aka fara saukarwa cikin alqur'ani mai girma to wannan abu da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kogon hira tsakaninsa da mala'ika jibrilu alaihi salam ya firgita manzon Allah kwarai da gaske wannan yasa da ya koma gida ya nema daga gurin matarsa Khadija Allah yarda da ita akan ta lullube shi to ita kuma sai ta aiwatar da umurninsa ta dauki mayafi ta lullube shi can bayan wani lokaci da ta ga kamar ya dan samu nitsuwa to shine ta masa wasu lafuzza to da nan lafuzza muna kan bayani akan su ba mu karkare ba lokaci ya cin mana bayan ta kula cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya samu cikakkiyar nitsuwa to shine ta masa wasu lafuzza da za su kwantar masa da hankalinsa za su nitsar masa da zuciyarsa bisa wannan firgici da ya samu kansa a ciki ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq waɗannan lafuzza su ne nana Khadija Allah yarda da ita ta yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don kwantar masa da hankalinsa. Lafuzzan za mu fahimci in mun kalli lafuzzan za mu ga na da gaɓoɓi guda biyar. Gaba ta farko ta ce wallahi ma yukhzika Allahu abadan, ta ce na rantse da Allah Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba har abada. Wannan lafazi ko shakka babu zai shigar wa annabi sallallahu alaihi wasallam da nitsuwa cikin zuciyarsa, ko da bai shigar masa da nitsuwa gaba ɗaya ba zai samu wani sashe na nitsuwa tunda yanzu yana cikin firgici, yana ga shikan ya samu matsala na abin da ya haɗu da shi, ya tsorita. To sai take so ta nitsar da shi cewa wannan abin da ya haɗu da shi kar ya tsoratar da shi, saboda duk abin da ka ga ya auku, duk abin da ka ga ya wanzu, duk abin da ka ga ya faru da ikon Allah, ba abin da zai faru a duniya face da ikon Allah. To kai kuma Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba, Allah ba zai taɓa wulaƙantar da kai ba. Wannan shine abin da ta gaya wa annabi don ta kwantar masa da hankalinsa. To yanzu wannan bayani da ya fito daga bakin nana Khadija Allah yarda da ita bayani ne da yana buƙatar dalili, cewa da ta yi Allah ba zai taɓar da annabi ba har abada, me dalilinta? To sai ta ga cancantar ta bayyana masa dalilai da za su nuna cewa Allah ba zai taɓar da shi ba, hakan zai ƙara nitsar masa da zuciyarsa. To dalilan su ne haka, kamar haka guda biyar. Na farko ta ce innaka latasilur rahima, lallai kai mutum ne mai sadar da zumunta, lallai kai mutum ne wanda yake da sadar da zumunta. Wannan dalilinta na farko kenan da ya sanya ta yi rantsuwa cewar Allah ba zai taɓa taɓar da shi ba har abada. Shi mutum ne mai sadar da zumunta, sadar da zumunta kuma fiskoki ne daban-daban. Sadar da zumunta mafi girma shine na aljihu, sadar da zumunta mafi girma shine na aljihu. Annabi kuma inda yana da abu a hannunsa baya kankame shi ya rike, yana bawa danginsa, yana bawa abokansa, yana bawa makwabtansa, yana ba mama wanda ba dangi ba, ba aboki ba, ba makwabci ba, mabukaci. To kaga wannan babban sadar da zumunci, sadar da zumunci na aljihu da dukiya, duk da dai ba dukiyar yake da ita ba, amma duk abin da ya shigo masa yana kokarin sadarwa danginsa na dukiya. Sannan kuma baya ga haka yana kokarin hidimta musu da karfinsa, wannan duka ya shafi sadar da zumunta. Ka taimaka wa danginka da abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka na dukiya, wannan yana cikin jinsin sadar da zumunta. Galibi malam Bahaushe idan an ce sadar da zumunta, abin da ke ɗarsuwa a ƙwaƙwalwarsa shine ya tashi ya wanke ƙafarsa ya je ya gaida danginsa ya dawo, wannan shine yake ɗarsuwa a ƙwaƙwalwar Bahaushe. Amma ba shine kawai sadar da zumunta ba, sadar da zumunta fuskoki ne daban-daban, shi ma yana ciki amma ba shi bane kawai. Na dukiyar ma har za ta fi hidima wa ɗan uwanka tafi sama da ma ka taka ka je gurinsa, sama da ka taka ka je gurinsa, zuwa gurin nasa shi ma yana cikin sadar da zumunta. Amma ka amfanar da shi a duniyarsa, to wannan ya fi girma. To annabi yana wannan, zai amfanar da su da dukiyar da ta shigo hannunsa, sannan zai amfanar da su da yi musu hidima, sannan zai taka ya je ya ziyarce su da duk wani abu da ya shafe su na murna, yana taya su abin da ya shafe su na bakin ciki, za a yi tare da shi, zai jajanta. Wannan duka ya shafi sadar da zumunta. To waɗannan kuma duka halayya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To Khadija ta masa wannan shaidar iya zaman da ta yi da shi, ta fahimci cewa shi mutum ne mai sadar da zumunta wa danginsa wa makusanta. To wannan dalilinta na farko kenan da ya sa ta yi rantsuwa cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓar da annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Na biyu ta ce wa tahmilul kalla, kai mutum ne wanda ke ɗaukan nauyi na waɗanda suke masu rauni, kai mutun ne mai daukar nauyin marayu, kai mutun ne mai daukar nauyin zawarawa mabukata, kakan yi kokarin daukar nauyin su, ka taimaka musu, ka agaza musu. Alkalla a nan gurin shine mutumin da ba zai iya tsayuwa da kansa ba, kamar misali miskini baya iya tsayuwa da kansa sai wani ya agaza masa, ba tsayuwa da kafa ba, ba tsayuwa da kafa ba, tsayuwa na rayuwarsa ta zama ta miƙe yadda ya kamata. Miskini yana da wannan kalubalen, kamar maraya yana da wannan kalubalen, kamar matar da mijinta ya rasu kuma bata da iyaye, bata da wani wanda zai tsaya a kanta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kokarin daukar dawainiyar irin waɗannan mutane, tare da cewa shi ma ba dukiyar yake da ita ba, kawai karfin hali ne, faɗi tashi ne irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zai yi kokarin ciyar da su, zai yi kokarin yi musu hidima ta yadda dai duk bukatunsu gwargwadon ikonsa ya gamsar da su. Sannan ta ce wa tuksibul ma'aduma, kana samar ma wanda ba shi da shi abin da ba shi da shi. Mutumin da ba shi da abu kakan yi faɗi tashin saman masa ya zama ya mallaki wannan abu, shine ma'anan wa tuksibul ma'aduma. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zuwa yayin aiki da guminsa dan ya agaza ma wani, dan ya taimaka wa wani. Wannan yana daga cikin ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam da Khadija ta fahimta daga gare shi. Wannan dalilin ta na uku kenan. Dalilin ta na hudu, wa tuqrid baifa, kai mutun ne mai karrama bako, kai mutun ne wanda yake girmama bako. In bako ya sauka gare ka, zaka masa hidima, zaka masa dawainiya ta abin da zai ci, abin da zai sha, da gurin da zai sauka. Annabi yana wannan hidimar wa bako. To wannan dalilin ta na hudu kenan da ya tabbatar mata cewar Allah madaukakin sarki ba zai tabar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Sai dalilin ta na biyar ta ce wa tu'inu ala nawaibil haqqi, kana taimakawa wajen gwagwarmayar ɗaukaka gaskiya da bada kariya wa gaskiya. Kai mai taimako ne wajen gwagwarmayar tsaida gaskiya, wajen gwagwarmayar kare gaskiya. Dama akan yi gwagwarmaya don tsaida gaskiya, kuma akan yi gwagwarmaya don kishiyarta. Akan yi gwagwarmaya wajen kare gaskiya, akan yi kuma gwagwarmaya wajen kare ƙarya. Mutum yana kan ƙarya, zai yi ta faɗi tashi wajen ganin ya yi bakin ɗin wannan abin da yake kai, ko da ba gaskiya ba ne. To Annabi shi baya wannan, shi gwagwarmayarsa a kan gaskiya ne, gwagwarmayarsa wajen kare gaskiya, wajen ɗaukaka gaskiya. Wannan daga cikin ɗabi'un Annabi, ta ambaci waɗannan guda biyar ɗin. Mutum ne mai sadar da zumunta, mutum ne mai ɗaukar nauyin waɗanda suke ma sun gaza sun kasa, sannan mutum ne mai ƙoƙarin samar ma wanda ba shi da shi abin da zai buƙata na yau da kullum, sannan kuma mutum ne mai karrama baƙo, mai girmama baƙo, sannan kuma mutum ne mai taimakawa wajen ɗaukaka gaskiya. Waɗannan sifofi guda biyar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya siffanta da su sun tabbatar wa Khadija, Allah yarda da ita, cewa Allah madaukakin sarki ba zai taɓa tabar da shi ba a rayuwarsa. Kenan wannan yana nuna duk wanda ya siffanta da kyawawan siffofi, duk wanda ya siffanta da siffofi irin wannan, Allah ba zai tabar da shi ba a rayuwarsa. Tace fala yusallitu Allahu alayka ash-shaytana wal awhama wala miraa anna Allah ikhtaraka li hidayati qaumi. Khadija tana da garanti, tana da tabbas cewar Allah ba zai bada rinjaye wa shaytan akan Annabi ba. Yanzu abinda Annabi ya gani a kogon Hira wanda ya firgita shi, in shaytan ne to ba shi da rabo a tattare da Annabi. Khadija tana da wannan tabbacin. Me yasa? Saboda Annabi ya siffanta da siffofin da duk wanda ya siffanta da su to babu yadda za a yi shaidan ya zamanto yana da iko a kansa. Ɗan uwa, babban abin da za mu fahimta a nan, daga cikin dalilai da suke sa mutum ya samu garkuwa daga kaidi da sharri da makirci na shaidan da kuma jinnu, siffantuwa da kyawawan ɗabi'u. idan ka zamanto mai siffantuwa da kyawawan dabi'u to shedan ba shi da iko akan ka innahu laysa lahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna Allah tabbatar mana da wannan ba shi da karfi ba shi da buwaya ba shi da iko akan mu'minai masu dogaro ga ubangijinsu to kuma irin su ne masu siffantuwa da waɗannan sifofi da muka ambata wanda Khadija ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shaidar su to yanzu idan mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u malamai suka ce dalili ne da zai sa Allah ya kare shi daga massul jinni massul jinni mun san massul jinni ai shafan aljani aljani ayyukan shafi dan adam ya cutar da shi imma ko a lafiyarsa ko ya cutar da shi a addininsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan mun zo shiga ban daki mu nemi Allah ya tseratar da mu daga sharrinsu saboda ban daki na daga cikin gurin zamansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da mu yi addu'a allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi ya Allah ina neman tsarinka daga shedanu maza da mata to kaga mutum idan yayin wannan addu'ar ya shiga didda gurin zaman su ne sai a kange shi daga ganin su ba za su ganshi ba saboda ya nemi tsarin Allah to malamai suka ce daga cikin sabubban da suke sa Allah ya tsare ka daga kaidin su ka zamanto kana siffantuwa da kyawawan dabi'u yanzu duk wanda ya zama yana siffantuwa da kyawawan dabi'u shedan ba shi da iko a kansa na farko kenan na biyu duk kaidi da makirci na aljani ba yanda ya iya da shi saboda ni yana karkashin kariya da kula daga gurin Allah subhanahu wataala na musamman to shi yasa Khadija ta ambaci waɗannan siffofi guda biyar take tabbatar wa annabi cewar ba yadda za a yi shedan ya zamanto ya samu rinjaye a kansa saboda Allah ba zai tabar da shi ba yana karkashin kariya daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine anan yace wala mira'a anna Allah ikhtaraka li hidayati qaumika wannan wasu daga cikin malamai na tarihi suna kawowa cewar yana daga cikin lafuzan Khadija amma bai zo ba cikin sahihul Bukhari babu jayayya cewar Allah madaukakin sarki ya zabe ka saboda shiryar da mutananka kai ne zaka zo a matsayin mai shiryar da su abinda zaka zo da shi zai zamanto shiriya ne gare su wannan malamai na tarihi sun kawo daga cikin maganganun da Khadija ta yi wa annabi ta bayyana masa wannan cewa babu jayayya la mira babu jayayya anna Allah ikhtaraka li hidayati qaumika Allah ya zabe ka dan shiryar da mutananka ka zo musu da abin da zai zama shiriya gare su wanda zai sa su rabautu duniyar su da lahirar su walitata'akkada khadijatu mimma dhannatu dan Khadija ta samu karfin tabbacin abin da ta yi tsammani abin da ta yi zato dan ta samu tabbacin sa aradat an tatathabbata mimman lahum ilmun bihalir rusuli mimman ittala'u ala kutubil aqdamina dan Khadija ta samu tabbaci da garanti na zaton da ta yi wani irin zato Khadija ta yi zaton da Khadija ta yi Allah ba zai tabar da annabi ba me yasa saboda sifofin nan da ya siffanta da su to dan da tabbatar da zatonta sai ta yi yunkurin ta je gurin waɗanda suke da ilimi dangane da yanayin manzanni ta yi yunkurin ta je gurin waɗanda suke da ilimi dangane da yanayin manzanni waɗanda suka karanta littattafan baya littattafan manzannin baya idan ta je gurinsu ta ji bayanan da suka yi wannan zai sa ta samu tabbacin zaton da ta yi daidai tsammanin da ta yi cewa Allah ba zai tabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan tsammanin yana nan akan turba shine bayanin da yake anan cewa ta ta'akkada khadijatu mimma dhannatu aradat an tatathabbata mimman lahum ilmun bihalir rusuli mimman ittala'u ala kutubil aqdamina dan Khadija ta tabbatar da zatanta ta samu garanti da tabbacin zaton da ta yi sai ta yi nufin ta tabbatar da hakan ta ɓangaren waɗanda suke da ilimi dangane da halin manzanni waɗanda suka karanta littattafan baya na manzannin baya fantalakat bihi hatta atat warqat ibn Nawfal, sai ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta zo da shi gurin warqat ibn Nawfal. Ta zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin warqat ibn Nawfal. Waye warqat ibn Nawfal? Anan yace mana ibnu ammi Khadijata. Shi warqat ibn Nawfal dan babban Khadija ne, kenan yana da dangantaka da Khadija ta bangaren nasaba, saboda dan babban Khadija ne. Wa kana mra'an qad tanassara fil jahiliya. Shi warqat ibn Nawfal wani mutum ne wanda banasare ne lokacin jahiliya, gabanin zuwan addinin musulunci. Ma'ana gabanin zuwan addinin musulunci yana kan addinin nasara. Warqat ibn Nawfal gabanin zuwan addinin musulunci yana kan addinin nasara. Wa kana yaktubul kitab al-ibrani, ya kasance yana yin rubutu da yaren ibraniyanci, wato ya san wannan harshe, harshe na ibraniyanci ya san shi, yakan yi rubutu da wannan harshe na ibraniyanci. Fa yaktubu min al-injili bil ibraniyyati ma sha Allahu an yaktuba, sannan yakan rubuta daga littafin injila. Littafin injila na wani annabi ne? Annabi Isa. Kenan yayi imani da annabi Isa, yayi imani da abin da aka saukarwa annabi Isa na littafin injila. To yakan rubuto wasu nassoshi na injila ya rubuta su da yaren ibraniyanci. Shi warqat ibn Nawfal ka kenan mutum ne wanda ya san, yake da ilimi akan addinin nasara, mutum ne wanda yake da ilimi akan littafin injila, tunda har yakan iya rubuta injilan da yaren ibraniyanci. Yanzu kamar kai ne bahaushe, sai a ce kana iya rubuta alqur'ani da turanci, kaga ai turancin nan ba yarenka bane, kai bahaushe ne. Warqat ibn Nawfal baba ibraniye bane, balarabe ne, amma saboda yanda ya san injila yana iya rubuta shi da wani harshe daban wanda ba harshen sa ba, koyon harshen yayi. To kamar kai a yau a ce zaka iya rubuta alqur'ani da harshen turanci, kaga wannan yana nuna ka san alqur'ani. Wanda bai san alqur'ani ba, ko da harshen sa ba zai iya rubuta shi ba, balle da wani harshe daban wanda koyon sa yayi a sama. To Warqat ibn Nawfal saboda sanin sa ga littafin injila yakan iya rubuta littafin da harshen ibraniyanci, kaga kenan malami ne a bangaren nasara, malami ne a bangaren nasara, yana da ilimi sosai. To Warqat ibn Nawfal Khadija ta dauki annabi ta tafi da shi gurin sa, tunda malami ne annabi ya masa bayanin abin da ya gani cikin kogon Hira, sai ta ji wani amsa zai bayar. Wannan zai nuna maka zurfin tunanin Khadija, ta yadda ta fahimci cewar duk lokacin da matsala ta taso malami ake tunkara. Tunda Warqat ibn Nawfal malami ne, ya san littafin injila, ya yi wannan karatu din, ya san shi ciki da bai, har yana rubuta shi da wani yare daban. To sai ta fahimci cewar yanzu in an je gurinsa za a samu mafita. Kaga wannan zai nuna mana kenan a lokacin da abubuwa suka rincabewa mutum, idan yana neman mafita ya koma ga malamai, su kuma sai su dora shi kan turbar da ta dace. Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi malamai in kun kasance ba ku da sani. Sai wani guri kuma ya ce makhtaraftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, da abinda kuka samu sabani akai hukuncin sa na gurin Allah. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, duk wani abu da kuka samu jayayya akai kuma yarga Allah da manzon sa, ma'ana za a samu mafita a Qur'ani, za a samu mafita a sunna. To kuma su waye suka san Al-Qur'ani da sunna? Malamai. To shi yasa ta dauki annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tafi da shi gurin Warqat ibn Nawfal, saboda ya san littafi cikin littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama, ya saukar wa annabi cikin annabawansa annabi Isa. Ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi. Wa kana yaktubul kitab al-ibrani, ya kasance yana rubutu da harshen ibraniyanci. Fa yaktubu min al-injili bil ibraniyyati ma sha Allahu an yaktuba, yakan kuma rubuta injila da yaren ibraniyanci gurgudan abin da Allah ya kaddara masa zai rubuta. Wa kana shaykhan kabiran qad amiya, shi tsoho ne ya makanci. Warqat ibn Nawfal ya dade a duniya, ya manyanta, tsufa ya kama shi, kuma hatta kai shi ga ya makanci. Faqalat lahu Khadija, Khadija lokacin da ta je da annabi, bayan ta ga hankalin annabi ya kwanta, zuciyar annabi ta samu nutsuwa, ta dauke shi ta tafi da shi gurin Waraqatu bin Nawfal. Da suka isa gurin Waraqatu bin Nawfal, sai ta ce wa Waraqatu bin Nawfal, ya ibn am, ya kai dan baffana, isma min ibn akhika, ka saurara daga gurin dan uwanka. Waye dan uwan Waraqa? Annabi kenan. Annabi dan uwan Waraqa ne. Ana fahimtar bayanin ana a baya dai an bayyana mana cewa Waraqatu bin Nawfal dan baffan Khadija. To a ta yaya kuma ya zama Annabi ya zama dan uwan Waraqatu bin Nawfal? Ta yaya Annabi ya zama dan uwan Waraqatu bin Nawfal? Idan muka duba za mu ga Annabi ya hada nasaba da Khadija akan kakansa na hudu. Akan kakansa na hudu ya hada nasaba da Khadija. Ita Khadijatu bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Mun ji nasabar Khadija. Khadijatu bintu Khuwailid, babanta shine Khuwailid bin Asad, baban babanta kakanta kenan shine Asad ko, bin Abdul Uzza kakanta na biyu kenan, kakan babanta shine Abdul Uzza bin Qusay kakanta na uku, kakan kakanta. An gane lissafi? Sunan sawa Qusayyu ko. To mu duba nasabar Annabi mu gani. Nasaba Annabi Muhammadu bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay. Mun ji inda suka hadu da Khadija. Shi kakansa na nawa kenan? Mu lissafa mu ga. Sunansa Muhammad, sunan babansa Abdullahi ko. Kakansa na farko Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim, kakansa na uku Abd Manaf, kakansa na hudu Qusayyu. Ita kuma Qusayyu kakanta na nawa ne? Na uku. Khadijatu bintu Khuwailid. Asad shine kakanta na farko ko? Abdul Uzza kakanta na biyu, Qusayyu kakanta na uku. Kakan Khadija na uku shine kakan Annabi na hudu. Nan kuma Waraqatu bin Nawfal an ce dan baffan Khadija ne. Kenan shi ma kakan Annabi na hudu shine kakansa na uku. Ta kenan ya zama Annabi ya zama dan uwansa. Saboda su kaka akan jingina jika a ce ɗansa ne, akan jingina jika zuwa ga kaka a ce ɗansa. Mun gane a tsarin Larabawa jikokinsu ma suna kiran su da ‘ya’yansu, jikokinsu ma suna kiran su da ‘ya’yansu. To shi yasa ta kira Annabi da ɗan uwan Waraqatu bin Nawfal. Shi kuma Waraqatu bin Nawfal ɗan baffan Khadija kenan. Shi kaman waye yake wa Khadija, amma yana a matsayin kaman baffa ne wa Annabi. Saboda in ka lissafa jerin nasaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, zaka tarar cewa Waraqatu bin Nawfal ɗan uwa ne ga kakan Annabi, ɗan uwa ne ga kakan Annabi. Shi yasa ta kira shi da ɗan uwansa sallallahu alaihi wasallam. In ka bi dai jerin nasaba, yanzu mu lissafa mu gani. Annabi da Qusayyu ya zama kakansa na hudu, Khadija kuma Qusayyu ya zama kakanta na uku. Kenan Khadija za ta iya zama a matsayin babanin Annabi. Kun gane bayani na? An fahimta? Idan ana duba jerin, yanzu wanda yake a matsayin mahaifin Annabi, matsayinsa ɗaya da Khadija. Saboda mahaifin Annabi kakansa na uku shine Qusayyu. Waye mahaifin Annabi? Abdullahi. Dan abun ya fito mana fili, Abdullahi ba shine mahaifin Annabi ba, mahaifinsa Abdul Muttalib. Kakansa na farko Hashim, kakansa na biyu Abd Manaf, kakansa na uku Qusayyu. Khadija kakanta na farko Asad, kakanta na biyu Abdul Uzza, kakanta na uku Qusayyu. Ka kenan ita Khadija yanzu kamar tana matakin mahaifin Annabi ne. An gane bayanin? Saboda Annabi mahaifinsa, kakan mahaifin na uku shine kakan mahaifin na uku wa Khadija. Usayyu kakan mahaifin Annabi na uku ne, kamar yadda Khadija ita ma kakanta na uku shine Usayyu. Kaga Khadija za ta iya zamantowa a matsayin kamar babanin Annabi, kamar yadda shi ma Warqatu ibn Nawfal zai iya zamantowa a matsayin babban Annabi. Shi yasa ta kira Annabi da dan uwan Warqatu ibn Nawfal. An gane bayanin? Tace isma min ibn akhika, ka saurara daga dan uwanka. Waye dan uwansa? Abdullahi. Abdullahi kakansa na uku Usayyu. Warqatu ibn Nawfal shi ma kakansa na uku Usayyu, kenan ya zama dan uwan Waraka. Annabi kuma ya zama dan uwan Waraka. An gane bayanin? Shi yasa tace isma min ibn akhika. Wannan maganar shine firinjayi, duk da wasu daga cikin malaman tarihi sun yi kokarin dan tawili, amma kuma a zahiri baya abun baya bukatar tawili. Suka ce dalilin da yasa Khadija ta kira Annabi da dan uwan Warqatu ibn Nawfal. Suka ce dube da cewa Warqatu ibn Nawfal mutum ne da ya yi imani da Allah. Annabi ma tun da ya yi imani da Allah, sannan wanda ya gabata Annabi ya yi imani da Allah a nan gurin Warq, wanda ya gabata Annabi ya yi imani da Allah, Annabi ya yi imani da Allah, duk sun zama ‘yan uwan juna. To a nan kamar ba ma bukatan wannan kewaye-kewayen, ga abin nan zahiri ya fito. Warqatu ibn Nawfal dan babban Khadija ne. To da shi da Khadija duka Usayyu kakansu ne na uku, Annabi kuma Usayyu kakansa ne na hudu. Kaga kenan mahaifin Annabi Usayyu kakansa ne na uku, kenan mahaifin Annabi da Warqatu ibn Nawfal ɗan uwa ne. Kenan Annabi ya zama ɗan uwan Warqatu ibn Nawfal. Abdullahi mahaifin Annabi ɗan uwan Warqatu ibn Nawfal ne a nasaba. Abun gashi nan ya fito zahiri, ba ma bukatar wancan tawili. Tace ya bin am, ya dan babbana, isma min ibn akhika, saurara daga gurin dan uwanka shine Annabi. Faqala, sai Warqatu ibn Nawfal yace, ya bin akhi, ya kai dan uwana, ma za tara, me ka gani? Yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu alaihi salatu wassalamu khabara mara, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Warqatu ibn Nawfal labarin abin da ya gani a kogon Hira, cewa wata halitta mai sura kaza, mai yanayi kaza, mai kama iri kaza ta zo ta same ni a kogon Hira, ta ce mun nayi karatu, na ce ni ban iya karatu ba, wannan halittar ta matse ni na wahala na jikkata, sannan ta sake ni haka ya maimaitu so uku. Duk ya kwashe labarin abin da ya faru da shi a kogon Hira, ya juye wa Warqatu ibn Nawfal. Faƙala lahu Waraka, bayan Annabi ya kammala ba da labari wa Warqatu ibn Nawfal bisa abin da ya gani a kogon Hira, sai Warqatu ya ce masa, hadhan namusul ladhi nazzala Allahu ala Musa, wannan halittar da ka gani irin ta aka saukar wa Annabi Musa. Kenan bayan littafin Injila ma ya karanta littafin At-Taura, ya karanta littafin At-Taura. Wannan yana nuna mana malami ne na kwarai, littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar da su ya yi kokarin sanin su, ya san At-Taura, ya san Injila, aka yi ya san cewa wannan halittar ita aka saukar wa Allah, ya saukar wa Annabi Musa, tunda shi bai zamani da Annabi Musa ba, shi dai ya riski Injila kuma ya yi imani da ita, amma bai riski Annabi Musa ba. Ya aka yi ya sani? Saboda karanta littafin At-Taura. A nan ya fahimci cewa halitta mai iri kaza ita take zuwa wa Annabi Musa da sako daga gurin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. To shi ne ya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadhan namusul ladhi nazzala Allahu ala Musa, wannan halittar da ka gani irin ta ce Allah ya saukar wa Annabi Musa, tai ta zuwa wa Annabi Musa da sako daga gurin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ya'rifu anna rasulallahi ila anbiya'ihi huwa Jibril, saboda shi Warqatu ibn Nawfal ya san cewar manzo daga gurin Allah zuwa ga annabawan Allah zuwa ga manzannin Allah shine Jibril, shi Allah yake aikowa zuwa gurin manzannin kasa. Kenan cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala shi kadai ake aikowa da sakon Allah gurin manzanni. Ka kowane mala'ika da aikin da Allah ya keɓe masa yayi, kowane mala'ika, kuma kowa baya shiga aikin ɗan uwansa, batun zuwa da sako na nassoshi daga gurin Allah, wannan mala'ika Jibrilu ne. Kuma ga kowane manzo tun daga kan Annabi Nuhu shine farkon manzo a ban kasa, har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen manzo a ban kasa, duk manzon da Allah zai yi aiko zai yi aike daga sama zuwa ƙasa ga manzan, to mala'ika Jibrilu ake aikowa, shine aminul wahyi, haka malamai suke kiransa aminul wahyi, shi aka amincewa wahyi, kowanne da nasa aikin. Akwai wanda aka wakilta shi da saukar da ruwa, akwai wanda aka wakilta shi da zara rayukan bayi, shi kadai ne yake zara rayukan bayi. Za ka yi mamaki a ce wani ya mutu a Azare, wani ya mutu a Jama'ari, wani ya mutu a Kano, wani a Abuja, wani a America, wani a Saudiya, wani a Ingila, wani a Indonesia, kuma duk a lokaci guda kuma mala'ika ɗaya ne zara ransu. Ikon Allah ke na Jama'ari, kuma duk a sakan guda, duka a lokaci guda, duka suka mutu, kuma duk mala'ika ɗaya ne zara, shi kadai Allah ya wakiltawa zara ran rayukan bayi. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, shi kadai ne malakul maut, mala'ikan daukar rai, shi kadai ne, kuma shi kadai yake zara rayukan bayi. Li'annahu ya'rifu anna rasulallahi ila anbiya'ihi huwa jibrilu, saboda shi Warqat ibn Nawfal ya san manzon Allah zuwa ga annabawan Allah, wato dan aiken Allah zuwa ga annabawan Allah da sakon Allah shine mala'ika Jibrilu. Thumma qala, bayan mala'a Warqat yayi wannan bayani cewa wannan halittar da ka gani irin ta aka saukar wa annabi Musa, sai cewa annabi ya laitani fiha jaza'a, yace ya kaito na ina ma da a ce ina matashi. Iz yukhrijuka qaumuka, lokacin da mutananka za su fidda kai, ina ma a ce lokacin ina matashi, lokacin kuma ya tsufa. Warqat ibn Nawfal lokacin ya kufa, yace ina ma da a ce ina matashi, lokacin da mutananka za su fidda kai min biladika, daga garinka, allati nasha'ta biha, garinka da ka rayu cikin ta, limu'adatihim iyyaka, saboda gaban da suke maka, wa karahiyatihim laka, da kyamar da suke maka, hina ma tutalibuhum bi taghyiri i'tiqadatihim allati wajadu alaiha aba'ahum, a lokacin da zaka nema daga gare su su canja aqidunsu wanda suka samu iyayensu akai. Warqat ibn Nawfal yace ina ma da a ce ina matashi, lokacin da mutananka za su fidda kai daga garinka, garin da aka haife ka, ka taso a wannan gari, lokacin da mutananka za su fidda kai dan gaba da kai da kuma kyamarka, a lokacin da ka nemi su canja aqidarsu na bautan gumaka wacce suka samu iyaye da kakanni akai, su zo su bauta Allah shi kadai, ina ma a ce ina matashi, da sai na taimaka maka. Annabi sai yayi mamaki, shine anan yace fastaghraba alaihi salatu wassalam, sai annabi yayi mamakin wannan magana ta Waraka cewa za a fidda shi daga garinsa, garin Makka. Ma nusiba li qaumi, abinda ake dangantawa zuwa ga mutanansa, me ake danganta zuwa ga mutanansa za su fidda shi daga garinsa, me yasa annabi yayi mamaki? Abinda yasa annabi yayi mamaki, ma'a ma ya'lamuhu min hubbihim lahu, saboda ya san cewa fa mutan garinsa fa suna son sa, mutan Makka ai suna son annabi sallallahu alaihi wasallam, me yasa? Littisabihi bi makarimil akhlaq, saboda annabi ya sifanta da halaye na karamci, mutum ne mai karamci, duk wanda zai mu'amala da shi sai ya yaba, duk wanda zai mu'amala da shi sai ya yi son barka, sai ya ce madalla, sai ya so shi, sai ya jinjina masa duka mutanen Makka gabanin a aiko shi. To yanzu kuma ana bashi labari cewa za su fidda shi, abin sai ba annabi mamaki. Mutanen da suke kaunarsa har ma ba su faɗin sunansa, suna masa laƙabi da Amin, wanda in husuma ta barke tsakaninsu sai su sa shi ya musu hukunci, su sanya shi zama alƙali a tsakaninsu, kuma a ce yanzu su ne za su fidda shi daga garin, abin ya ba annabi mamaki. Mutanen da suke kaunarsa ya ce hatta sammuhul Amin, har suka kira shi Al-Amin, suka kira shi mai gaskiya, saboda ba su taɓa kama shi da ƙarya ba, kuma a ce su ne za su fidda shi daga garinsa, abin ya ɗaure annabi kai, ya ba shi mamaki. Waƙala sai ya ce wa Waraka, awa mukhrijiyahu, yanzu za su fidda ni, yanzu su ɗin za su fidda ni? Tambayar da ya yi wa Waraka tambaya ce ta ban mamaki, yanzu su ɗin za su fidda ni? Ma'ana duk yanda suke ƙaunata da yadda suka amince da ni, suka yarda da ni, suke yarda da magana ta, a yanzu ashe akwai ranar da za ta zo su fidda ni daga garina? yana mamaki sai waraka yace masa lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya yace babu mutumin da zai zo da irin abin da zaka zo da shi face an yi gaba da shi kenan abin da annabi zai zo da shi na alqur'ani duk wanda ya zo da shi dole za a yi gaba da shi ka kenan yanzu a yau idan ana gaba da musulmi saboda yayi riko da alqur'ani ba farau ba sunna ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda yayi riko da alqur'ani sai ya samu abokan gaba wanda suke tafa itashin sai sun ga bayansa wanda suke tafa itashin sai sun hallaka shi wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda ya riko da alqur'ani sai ya samu makiya sai ya samu abokan gaba wadanda za su yi ta kokarin sai sun gama da shi wadanda za su yi ta kokarin sai sun ga bayan shi wa ma nakamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala shi yasa waraka bin naufal yace lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya babu mutumin da zai zo da kwatankwacin abin da ka zo da shi face an yi gaba da shi wa qad naka bidhalika alqur'anul karim kuma alqur'ani mai girma ya ambaci hakan ya tabbatar mana da hakan Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina kafirai sautari da dama sukan ce wa manzannin su imma ko ku hanu daga abin da kuke ko mu fidda ku daga garuruwan mu lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina ko ku bar abin da kuke na bautan Allah ku dawo kan addinin mu na bautan gumakan mu ko kuma mu fidda ku daga garuruwan mu haka kafirai suka yi ta gaya wa manzannin Allah to kai ma ko a lokacin da zaka zo da wannan sako na Allah subhanahu wataala ko shakka babu mutanenka za su fidda kai daga garinka yace wali tamami tasdiqi waraka bi risalati rasulil akram alayhi salatu wassalam qala wa yudrikuni yawmaka ansurka nasaran mu'azzara waraka ibn naufal dan ya cika gaskiyarsa ga sakon annabi ya nuna gaskiyarsa ga sakon da za a aika annabi lokacin ma ba a aika annabin ba amma ya nuna ya amince ya sallama ya miƙa wuya ya gaskata abin da za a aika annabi da shi shi yasa da yawa daga cikin malamai suka irga waraka ibn naufal cikin sahabban annabi me yasa suka ce ai tun ma kafin a fara yi wa annabi wahayi ya ma yi imani da abin da annabi zai zo da shi kuma dama waye sahabi suka ce mallaki annabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala alislam wanda ya hadu da annabi sanda ya hadu da annabi yana mai imani da annabi kuma ya mutu kan musulunci suka ce waraka ya hadu da annabi kuma sanda ya hadu da annabi ya mai imani da annabi tun ma kafin a aika annabi sannan kuma ya mutu kan wannan imani nasa suka ce kenan wannan yana nuna waraka ibn naufal yana cikin sahabban annabi waraka ibn naufal dan ya fito da gaskiyarsa ga sakon da za a aika annabi da shi sai yake cewa annabi wa in yudrikuni yawmaka idan har ranar ka ta riske ni ma'ana ranan da za a aika ka kaje ka kira mutane yanzu wadannan ayoyi da aka saukar wa annabi ba umurce shi je ya kira mutane ba an dai sanar da shi cewa shi annabi ne tunda an ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq amma ba a ce masa yaje yayi da'awa ba ba a ce masa yaje ya kira mutane ba shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin sa Usulut Thalatha yana bayani kan asali na uku dama Usulut Thalatha asali ne guda uku da ya tattauna kansu cikin littafin sa na farko ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijin sa na biyu ma'rifatul abdi dinahu bawa ya san addinin sa na uku ma'rifatul abdi nabiyahu bawa ya san manzon sa to a karkashin ma'rifatul abdi nabiyahu bawa ya san manzon sa Muhammad bin Abdul Wahhab yana bayani a wannan gabar cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama manzo da ayoyin suratul ikra sannan ya zama annabi da ayoyin suratul ikra suratul alaq farkon ikra ya zama manzo da ayoyin suratul mudaththir me bambanci tsakanin annabi da manzo annabi suka ce wanda aka aika shi a karan kansa ba a masa umurni ya isar ga wata al'umma ba, wannan shine annabi. Manzo kuma wanda aka aiko shi ya kira mutane zuwa ga addini, to shi annabi yanzu an aiko shi a karan kansa, an tabbatar masa cewa shi annabi ne, amma tukunna fa bai zama manzo ba. Shine yace nubbi abi ikra wa ursila bil mudaththir, an sanya shi ya zama annabi da ikra. Kenan yanzu ayoyin nan da aka saukar masa bai zama manzo ba, yana nan a annabi. Yaushe ne ya zama manzo? Lokacin da aka saukar masa ayoyin suratul mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahajir wa la tamnun tastakbir, waɗannan ayoyi da su ne annabi ya zama manzo, saboda an ce masa qum fa anzir, je kai gargadi. Amma a wannan ayoyi na ikra ba masa umurni yayi gargadi ba, shine suka ce nubbi abi ikra wa ursila bil mudaththir. Shi yasa waraka anan yace wa iyudrikuni yawmaka, idan ranan ka ya riske ni, ma'ana ranan da zaka zama manzo, yanzu ya zama annabi. Amma zaman tuwansu annabi ba matsala bane, saboda ba zai je ya kira kowa ba, ba zai je ya ce wa kowa kar ku bauta ma wani wanda ba Allah ba, saboda shi annabi ne, ba a tura shi ba. Yaushe ne za a tura shi? Shine waraka yake magana, ranan da zaka zama manzo za a aiko ka, ka kira mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai, in har ina raye. Yace ansuruka nasaran mu'azzara, zan taimake ka taimako wanda ya kai iyaka, taimako wanda ya kai makwara, taimako na gani na fada. Kenan wannan yana nuna cewar lokacin da annabi zai zama manzo yana buƙatan taimako, saboda zai haɗu da ƙalubale mai girman gaske. To shi yasa waraka ibn Nawfal yake gaya masa haka cewar lokacin da za a aiko ka, lokacin da za ka zama manzo, a tura ka ka je ka kira mutane zuwa ga kadaita Allah da ibada, in har ya riske ni wannan lokaci, ina numfashi, ina raye, zan taimaka maka taimako mai girman gaske, taimako na gani na fada. Thumma lam yalbath waraqatu an tuwfiya, sai kuma daga nan waraka bai ƙara tsawon lokaci ba face Allah ya ɗauki rayuwarsa. Ka ke nan waraka ibn Nawfal ya tabbatar wa annabi cewar halittar da ya gani a kogon Hira mala'ika Jibrilu ne, kuma wahayi ya zo masa da shi a matsayinsa na annabi, amma nan gaba zai zo masa da wani wahayin a matsayinsa na manzo, a umurce shi ya je ya kira mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan babi da muka karanta ƴan uwa musulmi ya kunshi bayani ga yadda aka fara yin wahayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babin malamai sun fitar da darussa da fa'idoji masu tarin yawa karkashinsa. Kafin mu je babin da yake biye masa, fatratul wahyi, wannan shine babin da yake biye ma wancan babi, ma'anan fatratul wahyi, tsayuwan wahyi, bayan an zo an saukar wa annabi waɗannan ayoyi guda biyar, daga nan kuma sai wahayi ya yanke, sai annabi bai sake jin tsuriyar mala'ika Jibrilu ba. Tunda aka zo ya zo ya same shi a kogon Hira, aka saukar masa da waɗannan ayoyi guda biyar, daga nan kuma sai wahayi ya yanke. To gabanin mu shiga wannan babi da zai mana bayani kan yankewan wahayi, akwai fa'idoji da darussa da malamai suka fitar ƙarƙashin wannan babi da muka karanta, wanda ya kunshi bayani kan fara yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wahayi. Malamai sun fidda darussa masu tarin yawa, waɗanda idan mun ɗauke su za mu amfana da su. Darasi na farko da malamai suka fitar ƙarƙashin wannan babi na fara yi wa annabi wahayi, suka ce babin yana karantar da mu cewar Waraqatu ibn Nawfal, wannan mutumi da ya karanta littafin At-Taura, ya karanta littafin Injila, ya zama ƙwararren malami, gogaggen malami a Injila da At-Taura, dalili ne da ke nuna cewar ya yi imani da Al-Qur'ani tun kafin a saukar da Al-Qur'ani. To wannan zai nuna mana ƴan uwa, duk wanda ya karanta Injila ta gaskiya ba zai hana shi imani da Qur'ani ba. Kenan waɗanda suka ƙi su imani da Al-Qur'ani a yau kuma suna karanta Injila, to ba ta gaskiyar ba ce, ta ƙarya ce. Saboda ga wanda ya karanta Injila ta gaskiya, ya karanta At-Taura ta gaskiya tun kafin a saukar da Qur'ani, ya yi imani da Al-Qur'ani. Saboda yana cewa annabi wa iyudrikuni yawmuka ansurka nasaran mu'azzara,
in har ran da za a aiko ka ka zama manzo ya riske ni ina numfashi zan taimake ka taimako mai girman gaske kaga wannan yake nuna mana kenan a yau duk wanda ya karanta littafin at-taura na gaske wanda aka saukar daga gurin Allah ba wanda aka goge aka caccanja ba duk wanda ya karanta littafin at-taura na gaske wanda aka saukar daga gurin Allah ba wanda aka caccanja ba aka goggoge wasu abubuwa aka jujjuya wasu abubuwa ba to ko shakka babu zai imani da Al-Qur'ani saboda babu cin karo da juna littafan Allah ba sa karo da juna duk wanda ya karanta wannan zai yi imani da wannan duk wanda ya karanta wannan zai yi imani da wannan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi babu bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah dukan su tsintsiya ɗaya suke madaurin kida al anbiya ikhwatul li'illat dan uwan juna ne duka kuma sun zo da sako guda kada ta Allah bautawa Allah shi kadai wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni haka Allah yace babu wani manzo da muka aiko kafin ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam face mun masa wahayi akan akadai ta Allah abauta masa shi shi kadai yake bashi da abokin tarayya ka kenan da sako iri daya suka zo da shi kenan duk wanda ya imani da at-taura in at-taurar gaske ce yayi imani da injila in ta gaske ce zai imani da al-qur'ani wannan na nuna mana Warqah ibn Nawfal yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun ma gabanin a aiko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Abu Nabiyu da zamu dauka karkashin wannan babi da muka karanta zamu fahimci cewar mafarkin annabawa wahayi ce ai mun karanta wancan mako cewa farkon abin da aka fara yi wa Annabi wahayi da shi shine mafarki da zai yi ya ga haske cikin mafarkin sa ai mun karanta wannan a baya to wannan yana nuna mana mafarki da Annabi zai kwanta yayi wannan mafarkin wahayi ne duk abin da Annabi ya gani cikin baccin sa to wahayi ne in umurni ne ana so ya aikata wannan umurnin in hani ne ana so ya hanu da shi da al'ummar sa kuma haka ya ta faruwa duk abin da Annabi yayi ta gani cikin mafarkin sa yayi ta dabbaka shi misali na farko da zamu dauka Annabi yana ba da labari cewar an zo masa da Aisha matarsa kafin ya aure ta an zo masa da ita cikin baccin sa a cikin mayafi ko kyalle na alhariri aka zo wa Annabi kuma ga Aisha sai ta zo ta zama matar Annabi saboda wahayi ne misali na biyu hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi Annabi yake cewa ra'aituni ala qalibin fa naza'tu minha ma sha Allah thumma akhadha ibn abi quhafa li yurawihani fa akhadha minha daluwan aw dalwayni wa fi naz'ihi dha'fun thumma akhadha ibn al-khattab fa lam ara abqariyan min an-nas yafri fariya hatta daraba an-nas bi'atan Annabi yake cewa na gani a cikin bacci na na kwanta bacci sai na gani cikin bacci na ma'ana yayi mafarki na ganni akan rijiya ra'aituni ala qalibin na ganni akan rijiya ina jan ruwa fa naza'tu minha ma sha Allah sai na ja ruwa daga wannan rijiya gurgudan abin da Allah ya nufe ni zan ja thumma akhadha ibn abi quhafa sai dan abu quhafa wai dan abu quhafa Abubakar Siddiko Annabi yace ya ganshi akan rijiya yana jan ruwa sai ya ja ruwa daga wannan rijiya gurgudan abin da Allah ya nufe shi zai ja sai dan Abu Quhafa yazo ya karbi jan wannan ruwa daga wannan rijiya a gurin Annabi fa naza'a minha dhanuban aw dhanubayn Abubakar da yazo wannan rijiya sai ya jawo ruwa guga ɗaya ko guga biyu wannan malamai suka ce marawaitin hadisin ne ya samu kokonto in ma ko Annabi ya ce Abubakar ya ja ruwa guga daya ko kuma ya ce Abubakar ya ja ruwa guga biyu amma da aka duba sai aka ga Abubakar shekaru nawa yayi yana jagoranci yayi shekaru biyu sai aka ce to riwayar da ta ce guga biyun ita tafi inganci saboda gugan kaman tana bayani ne kan muddan da Abubakar yayi a jagorancin sa. Abubakar ya ja guga biyu daga wannan rijiya. Sai dan Kaddab yazo ya karbi jan ruwa daga wannan rijiya a gurin Abubakar. Annabi a ƙarshe ke cewa a mafarkin sa, falam ara abqariyan minan nas yafri fariya. Tunda nake a rayuwata ban taba ganin jajirtaccen mutum, tsayayyen mutum mai dogewa ba kaman Sayyidina Umar, wanda yake nagartaccen aiki irin na Sayyidina Umar. Hatta daraban nasa bi atan, har sai da kowa ya zauna lafiya, kowa ya zauna cikin aminci, ya zauna cikin walwala, cikin nishadi, cikin daula. Kuma abin da ya faru kenan a zamanin Sayyidina Umar, wannan mafarki annabi yayi. Sai malamai suka ce annabi ya ga jagorancin sa da yayi wa al'umma, an kamanta shi cikin baccin sa da jan ruwa a rijiya. Bayan ya tafi, wanda ya karbi jagorancin a hannunsa Abubakar, shi ma sai aka kamanta jagorancin sa da jan ruwa a rijiya. Shi yasa aka ce ya jaguga biyu, saboda shekaru biyu yayi bayan rasuwar annabi. Sai Sayyidina Umar ya karbi jagorancin, shi ma sai aka kamanta jagorancin sa da jan ruwa a rijiya. Aka ce har sai da kowa ya sha ruwan nan ya koshi, ya koma ya zauna yana hutawa. Wannan yana nuna zamanin Sayyidina Umar an samu aminci, an daular musulunci ta samu dukiya, kowa ya samu walwala, da suna cikin matsi na rayuwa. Mutum rigar da zai sa ya tafi sallah ba shi da ita, za a kira sallah yana sha'awa ya fita aje ayi sallar jam'i da shi, amma rigar da zai sa aje sallar jam'i ba shi da ita, yana ji yana gani ba inda ya iya, haka zai sallah a gida. Wani kuma mayafi kwaya ɗaya ne suke shiyarin shi da matarsa. Idan ya sa mayafin ya zo zai sallah, ana idarwa zai fita ya tafi ya je ya kai matarsa don ita ma ta samu ta yi sallah a kan lokaci. Me yasa? Saboda talauci, saboda babu. Za su wuni su kwana, su wuni su kwana, ba su sa komai a cikinsu ba. Wannan galibin sahabban annabi haka suke. Sannan kuma har gidan annabin ma, za a ga jira-jiran wata har guda uku ba ɗora tukunya a gidan annabi ba. Abinda suke ci dabino da baƙin ruwa su rayu. Saboda me? Saboda talauci. Shi ga shi zamanin Sayyidina Umar, mutum ɗaya zai iya ɗaukan abinda bai gaza naira miliyan ɗari ba a shekara. Zamanin Sayyidina Umar, mun san salarin matan annabi? Salarin matan annabi zamanin Sayyidina Umar dirhami 10,012 kowace mace ake bata, dirhami 10,012 yana daidai da naira miliyan 276 a yau. In za ka juya dirhami 10,012 zuwa naira, zai dace da naira miliyan 276. To yanzu wannan a shekara ne ake ba wa kowace ɗaya daga cikin matan annabi a zamanin Sayyidina Umar. To naira miliyan 276 ka raba shi gida 12 zai baka nawa? Miliyan nawa? Miliyan nawa zai baka? Miliyan 23 zai kai miliyan 23. Kenan kowace ɗaya cikin mata annabi duk wata tana ɗaukar salarin da bai gaza naira miliyan 23 ba. Wannan a zamanin Sayyidina Umar. Mutanen da da za su wuni su kwana, su wuni su kwana, ba su ci ba, ba su sha ba, a yau sai gashi za ta ɗauki abin da bai gaza naira miliyan 23 ba a wata. Zamanin Sayyidina Umar. Wannan na nuna maka yadda daula ta samu a zamanin Sayyidina Umar. Wannan shine abin da annabi fa ya gani cikin mafarkinsa. Yasa ya ce falam ara abqariyan minan nas yafri fariya hatta daraban nasa bi atan, ban taba ganin jajirtaccen mutum zakakuri irin Sayyidina Umar, da yake nagartaccen aiki irin na Sayyidina Umar ba. Hatta daraban nasa bi atan, har sai da mutane kowa ya je ya kwanta a sansanin sa yana shan iska, yana shakatawa, yana harbin iska. Saboda me? Saboda na farko an samu aminci, tsaro ya wanzu. Na biyu an samu adalci a jagorancin Sayyidina Umar. Na uku dukiya ta wadata, kowa ya wadata, ba wanda ke cikin matsi na rayuwa, ba wanda ke cikin yunwa. Wannan duk annabi ya gani cikin mafarkinsa. Ka kenan mafarkin annabawa wahayi ne. Idan suka ga abu a cikin mafarkinsu zai faru, to tabbas yanda suka ganin zai faru, ko makawa babu. In kuma umurni ne, ana so a aikata shi. Umurni ake sa aikata a cikin kenan, su ba su samu lalataccen mafarki annabawa. Shi yasa annabi Ibrahim lokacin da ya gani cikin baccinsa yana yanka ɗansa, ai mafarki yayi, kawai sai ya zo ya aiwatar. tunda mafarki da suka yi wahayi ne inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara yace ni nayi mafarki na gani cikin bacci na cewa gashi ina yanka ka me ra'ayinka yace ya abatu fal ma tu umar aikata abinda aka umurce ka kenan abinda suka gani cikin bacci idan aikata ake so su yi umurni ne aka ba su saboda me wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala to a cikin wannan babi da muka karanta mun fahimci cewar mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma sauran annaba gaba daya duka wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala kenan da annabi mafarkin waqi'i ne shedan baya wasa da zakatan annabawan Allah subhanahu wataala fa'ida ta uku wata ilmu karkare akan ta saboda kurewar lokaci amma malamai sun fitar da fa'idoji masu tarin yawa kamar yadda na faɗi a wannan babin fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan babi da muka karanta na fara yin wahayi wa annabi zamu fahimci cewa farkon abin da aka fara saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a qur'ani ayoyi guda biyar ne na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wadannan ayoyi guda biyar sune farkon abin da aka fara saukarwa a cikin alqur'ani ina ga saboda kurewar lokaci sai mu dasa aya anan sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka fada na dadai Allah ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh